Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawa muslimi ina mana fatan alkhairi, ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ya shiryar da mu, ya gafarta zanuban mu, ya tabbatar da digadigan mu akan addinin musulunci da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda kuke gani, sako zuwa ga Kiristocin Najeriya, sako zuwa ga Kiristocin Najeriya, waɗannan saƙonni nawa zuwa ga Kiristocin Najeriya saƙonni ne guda huɗu. Zan yi ƙoƙarin aika su zuwa ga Kiristocin Najeriya. Akwai gaɓoɓin da suka shafe mu, mu al'ummar musulmi, za mu ji gaɓoɓin da saƙonnin suka shafe mu. Amma dai asalin saƙon zuwa ga Kiristocin Najeriya ne. Dan haka kai tsaye sai su kasa kunne don su ji waɗannan saƙonni da nake ƙoƙarin aika musu. Abu na farko, ya nasara Nigeria, kunna na atabirukum mu'ahadina zimmiyin wa kunna nahsibu minkum alwafa hatta sami'na safihan min sufaha'ikum yutliqu lisanahu ala sayyidil mursalin wa khairil wa khairi khalqillahi ajma'in in kana fikum uqala falyakhudhu ala aidi sufaha'ikum. Ya ku Kiristocin Najeriya, saƙona na farko shine, mu al'ummar musulmi a wannan ƙasa ta Najeriya, mu ne muku kallon Kiristoci waɗanda akwai alƙawari na zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakaninmu da ku. Mu ne muku kallon mutanen da muka ƙulla alƙawari na zaman lafiya da su. Ba ma muku kallon mutanen da akwai yaƙi tsakaninmu da su. Ku Kiristoci ne, arna ne ku a wajenmu, ba musulmi ba. Addininku daban, addininmu daban. Amma muna zaton akwai alƙawari na zaman lafiya tsakaninmu da ku. Muna tsammani cewa an ƙulla alƙawari tsakaninmu da ku a ko'ina a sassan Najeriya, a kudancin Najeriya, a arewacin Najeriya, a gabashin Najeriya. Mu al'ummar musulmi baki ɗaya da ƙabilunmu daban-daban, mu ne muku kallon cewa akwai alƙawari na zaman lafiya tsakaninmu da ku. To amma kwatsam mun ji wani wawa daga cikinku, mun ji wani wawa daga wawayenku ya saki harshensa yana zagi, yana faɗin maganganu miyagu akan sayyidul mursalina, limamin manzanni, wa khairi khalqillahi ajma'in, yana faɗin miyagun maganganu ga mafi tsarkin halitta baki ɗaya, wanda Allah bai halicci irinsa ba, kuma Allah ba zai taɓa halittar irinsa ba, shine Muhammadu ibn Abdullah salawatullahi wa taslimatuhu alai. Mun ji wani wawa daga cikinku ya saki harshensa yana faɗin miyagun maganganu akan halitta mafi tsarki cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. To Kiristocin Najeriya, in kana fikum uqala falyakhudhu ala aidi sufaha'ikum. Ya ku Kiristocin Najeriya, in dai akwai masu hankali a cikinku, to ya kamata masu hankali su kama hannun wawaye daga cikinku. In dai akwai masu hankali a cikinku, to ya kamata su kama hannun wawayen cikinku. In dai akwai masu hankali a cikinku, to ya kamata su kama hannun wawaye daga cikinku. Saboda babu wata hanya da za ku bi don ku karya alkawarin zaman lafiya da ke tsakaninmu da ku, irin taba mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan kuka yaƙe mu, kuka kashe musulmi daga kowace ƙabila, kuka kashe musulmi a ko'ina a sassan Najeriya, wannan wani nau'i ne na karya alkawarin zaman lafiya. Idan kuka lalata dukiyar musulmi a ko'ina a sassan Najeriya, wannan musulmi daga kowace ƙabila yake, idan kuka lalata dukiyarsa ko kuka saci dukiyarsa, wannan shi ma nau'i ne na karya alkawarin zaman lafiya da ke tsakaninmu da ku. To ina kuma ga taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Ya fi duk abin da kuke tunani. Taba manzon Allah ya fi kashe mu tsanani. Taba manzon Allah ya fi lalata dukiyarmu girma. Taba manzon Allah ya fi komai a wajen Allah, ya fi komai tsanani a wajen mu al'ummar musulmi. To ya aka yi kiristocin Najeriya akwai masu hankali a cikinku? Ya aka yi kuka bari wannan wawa? Ya aka yi kuka bari wannan dabba daga cikinku ya buɗe baki yana magana akan halittar Allah mafi tsarki, mummunar magana? Wa kuka taɓa ji daga cikin al'ummar musulmi yana zagin annabin da kuka yi imani da shi? Wa kuka taɓa ji daga cikin al'ummar musulmi a ko'ina a sassan Najeriya, wa kuka taɓa ji yana zagin littafin da kuka yi imani da shi? Wa kuka taɓa ji a ko'ina a sassan Najeriya, daga kowace ƙabila cikin ƙabilun Najeriya, wani musulmi kuka taɓa ji yana zagin Maryam alaihis salam? Idan mu ba mu taɓa zagin annabawan da kuka yi imani da su ba, bal ma mu ma mun yi imani da su, muna ganin ma mun fi ku saninsu da sanin darajarsu, to ya aka yi kuke barin wawaye daga cikinku suna ta'addanci, suna sakin harshensu har su kai ga halitta mafi tsarki cikin halittun Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama? Kiristocin Najeriya, ya aka yi kuke wannan ganganci? Kiristocin Najeriya, ya aka yi kuke wannan digirgire da rayukanku? Ya aka yi kuke wannan digirgire da zaman lafiyan da muka kulla alkawari mu da ku a wannan ƙasa tamu ta Najeriya? Ya aka yi kuke wasa da wannan? Me yasa kuke neman haddasa yaƙi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya? Me yasa kuke takalar al'ummar musulmi akan abin da ba za su iya haƙuri ba a kansa? Me yasa kuke taɓawa musulmi addininsu? Me yasa kuke karya alƙawarin zaman lafiya da ke tsakaninmu da ku a wannan ƙasa tamu ta Najeriya? Kiristocin Najeriya, babu masu hankali a cikinku? Kiristocin Najeriya, kun taru kun zama ɗaya? Babu manya a cikinku? Babu masu tunani a cikinku? Babu masu hankali a cikinku? Ku sani, kiristocin Najeriya, sukan addini da dama da kuke bawa wawaye daga cikinku su yi ƙoƙarin taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan karya alƙawarin zaman lafiya ne dake tsakaninmu da ku. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa duk ranar da kuka karya alƙawari, to shikenan zaman lafiya ya ƙare tsakaninmu da ku. Allah ta'ala ya ce wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Ya ku kiristocin Najeriya, dama da kuke bawa wawaye daga cikinku su yi kokarin taba halitta mafi tsarki cikin halittun Allah, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to kuma kuna kokarin kasta wutar yaki ne a wannan kasa ta mu ta Najeriya. Da haka lallai wajibi ne waɗanda abin ya shafa jami'an tsaro, waɗanda aka danka musu amanar zaman lafiya a wannan ƙasa ta Najeriya, lallai ya kamata hankalinsu ya kai wannan gaba, ya kamata hankalinsu ya kai wannan gaba cewa ga wasu mutane nan wa hum bada'ukum awwala marra, ga kiristocin Najeriya suna ƙoƙarin takalo yaƙi, ga kiristocin Najeriya suna ƙoƙarin tsokanar al'ummar musulmi ta hanyar amfani da wani wawa, da wani dabba, da wani kare daga cikinsu don ya yi haushi ga fiyayyen halitta, ya yi zagi ga halitta mafi tsarki a wajen al'ummar musulmi, don a tsokano al'ummar musulmi a haddasa yaƙi da fitina. Lallai wannan wajibi ne wanda ya shafi wato jami'an tsaro a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Idan ba haka ba, ga halin da kiristocin Najeriya suke yunƙurin jefa Najeriya a ciki. Wannan saƙo na farko kenan. Saƙo na biyu, ya ayyuhal kafirul mal'un al-mu'tadi ala athharil khalq ألا تعتبر بمن قبلك من الملعونين. يا كي ونن أرني تن أرنيا, يا كي ونن شيغي تن شيغيا, يا كي ونن كري تن كريا, وندا يبود باكينا فرتا ميا غم غنغنو أكان حلتا مفي ساركي چكن حلتن الله, don me ba za ka ɗauki izina daga ‘yan uwanka kiristoci da suka taɓa yin yunƙurin irin wannan abin da kake yi? Ba ka san abin da Allah ya yi musu ba a tarihi? Ba ka san abin da Allah subhanahu wa ta’ala ya yi wa ‘yan uwanka arna, ‘yan uwanka tsinannu, ‘yan uwanka kafirai da suka taɓa yunƙurin taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Ba ka da tarihi, ba ka da labari abinda ya faru gare su? Bari ba ka misalai guda biyu. Ya kai wannan kare ɗan kariya, ya kai wannan ɗan kafira, ya kai wannan shege ɗan shegiya. Bari ba ka misalai na wani ɗan uwanka shege ɗan shegiya da aka taɓa yi a tarihi da kuma abin da ya same shi. Ka duba sahihul Bukhari ɗin da kake magana, ka duba hadisi mai lamba ta 3617, hadisin Anas ibn Malik, Allah ya ƙara masa yadda. كان رجل نصرانيا فأسلم wani kirista shege dan shegiya irinka arne dan arniya ya taba zuwa ya musulunta ya nuna wa al'ummar musulmi cewa ya musulunta wa qara al-baqarata wa ala imrana har ma ya kama karatun al-qur'ani ya haddace suratul baqara ya haddace suratu ali imran fakana yaktubu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallama har ya samu kusanci ya fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rubutun wahayi idan wahayi ya sauka yana daga cikin wadanda manzon Allah yake cewa su rubuta wannan wahayin bayan ya samu wannan kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'ada nasraniyan sai ya koma addinin sa na kristanci fakana yaqulu sai koma yana cewa ma yadiri muhammadun illa ma katabtu lahu sai koma yana zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai koma yana fadin muguwar magana akan manzon allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiyar annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shikenan yana yin wannan muguwar magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa amatahu Allah sai Allah ya kashe sinanne sai Allah ya karbi rayuwar dan shegiya sai Allah ya karbi rayuwar wannan kare dan karya fadafaluhu sai ɗan uwansa arna suka zo suka binne shi fa asbaha wa qad lafazathu al-ardu suna wayar gari sai suka tarar ƙasa ta bulluƙo gawarsa ta jefo shi waje akwai mutane da dama cikin kristoci da suke musulunta su yi ridda ko cikin mushrikai da suke musulunta su yi ridda ba wanda ya taba mutuwa ƙasa ta tozarta shi ta ki karbarsa sai wannan la'antacce tsinanne da ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fushi Allah ya dauki mataki akan wannan dan karya Allah ya dau mataki akan wancan dan shegiya Allah ya dauki mataki akan sa fa asbaha wa qad lafazathu al-ardu aka wayi gari kasa ta jefo ga wasa waje kasa tana kishi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kasar da kuke takawa tana kishi ta rike gawar mutumin da ya taba sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fa qalu hadha fi'lu muhammadin wa ashabi lamma haraba minhum nabashu an sahibina fa alquh ɗan uwansa kristoci da suka zo suka ga gawarsa ta bulluƙo waje sai suka ce wannan annabi muhammadu ne shi da sahabbansa su ne suka zo suka haƙo shi saboda suna jin haushin yayi ridda daga addinin musulunci fa hafaru lahu fa a'maqu sai suka saki haƙa masa kabari suka yi kabarin mai zurfi fa asbaha wa qad lafazathu al-ardu akwana nabiyu ma kasa ta kirke wannan dan shegiya ta sake jefo gawarsa wannan tsinanne da ya taba manzon Allah kaji abin da kasa ta yi masa qalu hadha fi'l muhammadin wa ashabi har yanzu su kuma kidahumai ɗan uwansa arna sai suka fito suka sake cewa ai didda haka sahabbai ne suka sake haƙo shi a karo na biyu fa nabashu an sahibina su suka haƙo shi lamma haraba minhum fa alquhu suna jin haushin cewa yayi ridda daga addinin musulunci a rana ta uku fa hafaru lahu wa a'maqu lahu fil ardi mastata'u a rana ta uku ma suka sake masa kabari mai zurfi fa asbaha wa qad lafazathu al-ard a rana ta uku ma suka zo suka tarar kasa ta jefo tsinanne kasa ta hurgo gawar la'antacce kasa ta jefo dan shegiya ta jefo shi waje fa alimu annahu laysa minan nasi fa alquhu to anan ne ƴan uwansa kiristoci, ƴan uwansa arna, suka gane cewa ba wani ne yake zuwa yake hako shi ba, wannan lamari ne na Allah kawai. Allah subhanahu wataala yake so ya nuna aya akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To kai dan shegiya, ya kai wannan arne, ya suna wannan arna, ya kai wannan dan shegiya, ya kai wannan kare dan karya, wannan dan uwanka Kirista ba zai zama izina gare ka ba, wannan dan uwanka Kirista ba zai zama wa'azi gare ka ba. Wa'azi na biyu, a zamanin khalifancin Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara masa yadda, lokacin da aka karya daula mafi girma ta Kiristoci, ita ce daular Rumawa da take garin Sham, akwai lokacin da sahabban manzon Allah, Allah ya kara musu yadda, suka zagaye wani gari daga cikin garuruwan Kiristoci, an sha wahala ana fafatawa da waɗannan Kiristoci, ana yaƙi mai zafi, amma an kasa yin nasara a kansu. Kawai sai sahabban manzon Allah suka jiyo waɗannan Kiristoci suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fasami'u minhum alwaqi'ata fi ird rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Ana cikin yaƙi, an buga an kasa nasara akan waɗannan Kiristoci, kawai sai aka jiyo suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fastabsharu biqurbin nasri ma'amtila'i qulubihim ghaiza. Kawai sai sahabbai suka kama kabbara, sai sahabbai suka kama kabbara, ba wai kabbaran murnar an zagi manzon Allah ba, a'a, zukatansu suna cike da takeici da bakin cikin taba darajar manzon Allah, ko zagi ga manzon Allah da Kiristoci suka yi. Amma wannan kabbara da albishir shine, idan kaga arne ya zagi manzon Allah, to karshen sa ne yazo. Ana cikin yakar Kiristoci suna zagin manzon Allah, sai sahabbai suka yi kabbara suka ce to an gama da su, kwana daya aka yi kawai, sai gashi an kai su kasa. Daga ranar da suka zagi manzon Allah ba su ƙara kwana biyu ba aka gama da su. Ana gane cewa Allah zai ba da nasara akan arna idan aka ji arnan sun zagi manzon Allah. Kama yadda ake gane cewa za a jima ana gwagwarmaya da su idan ba a ji zagin manzon Allah daga wajensu ba, to za a jima ana bugawa da su, za su yi lastin. Amma suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai sahabbai su kama kabbara suna murna, ba murnar an zagi manzon Allah ba, murnar cewa duk wanda ya taba manzon Allah sai Allah ya nuna karshen sa. Ya kai shege dan shegiya, ya kai arne dan arniya, ya kai kare dan karya, waɗannan ba za su zame maka izina ba, ƴan uwanka Kiristoci da suka yi yunkurin kwankwasa irin wannan kofar da kake kokarin kwankwasawa. Ƴan uwa musulmi, saƙo na uku, yajibu alaikum ayyuhal muslimun an taf'alu bimasussuka ma fa'altum ma'a Abdul Jabbar lisaddi hadha albab 'ala al-kuffar. Abu na uku, ƴan uwa musulmi, shi ne idan kuka nusu kuka saurari wannan arne da waɗannan miyagun maganganu da ya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za ku ji yana ƙoƙarin cewa a duba lamba ta kaza a Bukhari, a duba lamba ta kaza a Muslim, yana ƙoƙarin ya ce zagin da yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a duba cikin Bukhari za a ga wannan zagin, ko a duba cikin Sahihu Muslim za a ga wannan ashar din da yake jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kun san su wane ne suka bude wannan kofar? Mutum biyu ne, ƴan uwa musulmi, kun yi maganin ɗaya, yanzu ɗaya ya rage muku. Abdul Jabbar Nasiru Kabara shi ne mutum na farko a tarihi da ya fara ƙunduma ashar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce kuma tana cikin sahihul Bukhari ko tana cikin sahihu Muslim. To alhamdulillah, duniya ta gani an kamo tsinanne ɗan shegiya Abdul Jabbar kenan, an kamo shi an ajiye shi a gaban al'ummar musulmi, an ce ya karanta ga sahihul Bukhari ga Muslim waɗannan miyagun maganganun da ya faɗa ya jingina wa manzon Allah, ya buɗe wurin, buɗe wurin. Yayin buɗewa, duniya ta gani cewa ƙarya yake wa Bukhari, ƙarya yake wa Muslim, wannan miyagun maganganu da ya faɗa na zagi daga aljihunsa ya fito da abin abinsa. Ƙarya yake, babu su a littattafan Musulunci, babu komai a cikin Bukhari da Muslim sai darajar manzon Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da haka al'ummar musulmi kun yi ƙoƙari, kun gama da Abdul Jabbar. Saura masussuka, idan ba ku gama da masussuka ba, arnan Najeriya, kiristocin Najeriya idan suka yi yunƙurin zagin manzon Allah, za su dinga ɗebo abin da masussuka yake wa Bukhari da Muslim ƙarya. In suka yi ashar ga manzon Allah, za su ce a duba Bukhari, a duba Muslim. Da haka al'ummar musulmi kun yi rabi, kun yi rabi, kun gama da Abdul Jabbar Nasiru Kabara, kun nuna wa duniya abubuwan da ya faɗa na zagi daga aljihunsa ne ƙarya yake, babu su a Bukhari da Muslim. Kun yi wannan shekara biyar da suka wuce. To an sake samun wani shege ɗan shegiya da ake kira masussuka, shi ma yana buɗe wa arna wannan ƙofar, yana buɗe wa arna ƙofar su zagi Allah, su zagi manzon Allah, su ce a littattafan Musulunci ne. To saura masussuka, saura masussuka, idan shi ma masussuka ba ku yi masa irin abin da kuka yi wa Abdul Jabbar ba, to idan arna suka tashi zagin manzon Allah, za su dinga bin irin wannan hanya wacce wannan arnan ya yi. In suka nemo ashar suka yi wa manzon Allah, sai su ce a duba hadisi mai lamba ta 1100 kaza, a duba hadisi mai lamba ta 3000 da kaza, su ce yana cikin Bukhari ko Muslim. Na rantsa muku da Allah, al'ummar musulmi, inda kuna so ku magance maganar zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba wanda ya rage muku sai masussuka. Lallai ku kawo masussuka, ku kamo shi, ku tutsiye shi akan idan duniya, duk abin da yake faɗa na miyagun maganganu ga manzon Allah, ya ce akwai su a Bukhari da Muslim, ya buɗe a gaban malamai ya karanta kan idan duniya. Iya abin da ake nema kenan a wajensa. Amma kuka bar masussuka ya ci gaba, to zai dinga bawa waɗannan arna formula, saboda ai ba yau arna suka fara yunkurin zagin manzon Allah ba, amma ba su taɓa zagin manzon Allah da wannan salo na cewa a duba cikin Bukhari ko a duba cikin Muslim ba. Bayan sun yi zagi ga manzon Allah, su ce a duba za a ga zagin a Bukhari ko a Muslim, ba a taɓa samun wannan salo ba sai wannan karan, saboda samuwar wancan ɗan shegiya, wancan tsinanne da ake kira masussuka. Idan al'ummar musulmi ba ku magance shi ba, idan ba ku tutsiye masussuka yadda kuka yi wa Abdul Jabbar ba, to har yanzu ba ku shirya kawo ƙarshen zagin manzon Allah a wannan ƙasa ta Najeriya ba. Abu na hudu, inna nakhsha an yakuna hadha min makril kuffar بشمال نيجيريا وهو افتعال الحرب إما دينية wa imma qabaliya. Wannan ƙarfin gwiwa da arne zai samu ya fito yayin miyagun maganganu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, arne ya samu ƙarfin gwiwa ya faɗi mugayen maganganu miyagu na zagi ga fiyayyen halitta, ga halitta mafi tsarki da Allah ya taɓa halitta, wannan zagi ga shugaban manzanni, ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wannan ya samu muna doubting, muna tunanin wani makirci ne na arnan duniya don haifar da yaƙi a wannan yanki na arewacin Najeriya. Kama arnan duniya sun sani cewa wannan yanki na arewacin Najeriya yanki ne da al'ummar musulmi su ne masu rinjaye a wannan yanki. Arewacin Najeriya yanki ne da ake karatun Al-Qur'ani, yanki ne da ake tafsirin Al-Qur'ani, yanki ne da ake karantar da addinin musulunci, yanki ne da yake cike da musulmi, yake cike da musulunci. Daga ƙabilu daban-daban, dukkanin ƙabilun arewacin Najeriya sun rungumi addinin musulunci 100%. Babu wata ƙabila a Najeriya gaba ɗaya wacce ba ta da rinjayen musulmi a cikinta. Ƙarya ne babu ita. Ƙaramar ƙabila ko babba, kowace ƙabila a arewacin Najeriya da ma Najeriyar gaba ɗaya an rungumi addinin musulunci. Shi kuma addinin musulunci yana kiran musulmi zuwa ga haɗin kai, su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, su manta da bambancin ƙabila, su manta da bambancin yanki, su manta da bambancin launin fata, su manta da bambancin yarurrukansu, su dunƙule su zama uwa ɗaya uba ɗaya. Shi ne abin da addinin musulunci yake karantar da musulmi. To, muna gani ana yunƙurin haifar da yaƙi na ƙabilanci ta hanyar kira zuwa ga ƙabilanci ɗin, kama yadda aka ɗebi wasu tsinannu la'antattu ana kiransu zuwa ga su dinga zagin ƙabilu, su dinga zagin ƙabila kaza, su dinga tsinewa ƙabila kaza don a haddasa yaƙi na ƙabilanci a arewacin Najeriya. To waɗannan ba za su yi nasara ba, kuma kama yadda na yi alƙawari za mu fuskance su. Suna nan suna da wani shafi a social media, a wannan shafin suke wannan iskancin ko? Hausa zalla ko menene, Gimbiya ko menene? Suna zagin musamman ƙabilar Fulani, saboda wato ƙabilar Hausawa da ƙabilar Fulani manya-manyan ƙabilun arewacin Najeriya kenan. Idan aka samu rashin jituwa tsakanin waɗannan manya-manyan ƙabilu guda biyu, to kama an gama haddasa yaƙi ne a arewacin Najeriya. To kaji manufar arna ta duniya. To sai suka aiko wasu tsinannu, ana ba su kuɗi, suna buɗe shafuka a social media, ku ce ku Hausawa ne kuna zagin Fulani. Ku faro ma daga kan Shehu Usmanu ɗan Fodiyo. Ku zagi malami mai mutunci babba wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki na arewacin Najeriya. Yayi yaƙi da bokanci, yayi yaƙi da matsafa, ya tabbatar da wato la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ku zo ku ce wa mutane yaƙi kawai yayi na ƙabilanci, kawai ya kafa ƴan uwansa ne Fulani, ya tunkuɗe Hausawa. Wannan ƙaryar suke yi. To amma wannan abu ba shi da wani tasiri. Ƙarya ne, saboda ina Fulanin, ina Hausawan, da ba Fulatani da ba Haushe, ba wani bambanci, sun riga sun zama ɗaya. Sai dai ma ka ce Hausa Fulani, ƙabila ɗaya ce. Ƙabila ɗaya ce, Hausawa da Fulani ƙabila ɗaya ce. Idan maganar mai laifi ne, babu ƙabilar da ba a samun mai laifi.
babu kabila da ba a samun mai laifi ko ina ana samun mai laifi da haka in aka samu mai laifi a kama mai laifi kawai a kama shi da laifin sa amma zancan a tsaya ana magana cewa dan kabila kaza ne wannan shirme ne shi ma wannan kabilar in ya kama wani mai laifin sai ce ma kai ma ga dan kabilar ka nan an kamo yayi laifi kaza to kaga wannan kabilanci manzo Allah ya ce da'uha fa innaha muntina magana ce mai wari mai doyi in ba tsinan ne marar imani da mutunci ba ba wanda yake magana kan kabila amma musulunci ya haɗe mu ya maida mu uwa ɗaya uba ɗaya ba mu da bambanci da fari da baki da bahaushe da bafulatani da babarbare da inyamuri da bayarabe dukkaninmu uwa ɗaya uba ɗaya ne matuƙar muka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya tsine wanda yake kira zuwa ga kabilanci Allah ya tsine wanda yake kira zuwa ga kabilanci Allah ya tsine wanda mai ware mutane ƙarƙashin wai sunan wata kabila Allah ya tsine muku albarka Hausa zalla in akwai Fulani zalla Allah ya tsine muku albarka in akwai Yarabawa zalla Allah ya tsine muku albarka in akwai Inyamurai zalla Allah ya tsine muku albarka duk wanda yake kokarin raba kan musulmi da sunan kabilanci Ya Allah ka tsine masa albarka ka nuna mana karshen sa. To kashi na biyu shine muna zargin wannan shege dan shegiya wannan arne dan kafira da yake waɗannan miyagun maganganu ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma muna zargin ajanda ce ta arna don tsokanar musulmi a arewacin Najeriya a tsokanin musulmi su fito a haddasa yaƙi a arewacin Najeriya a tabawa musulmi abinda musulmi ba za su iya haƙuri ba a tabawa musulmi abinda ba za su iya haƙuri ba a tsokano su a haddasa yaƙi don rikita wannan yanki na arewacin Najeriya duk wannan ba abu ne mai nisa ba Duk wannan ba magana ce mai nisa ba saboda haka ƴan uwa musulmi waɗannan su ne sakonni na guda hudu da nake kokarin aika su abu na ƙarshe shine akwai wasu lalatattun musulmi da naji suna cewa ai shi wannan arnan ya zagi manzon Allah ne saboda wani dan social media ya zagi wani kirista duk kaga wannan magana bata taso ba idan dan social media ya zagi wani kirista ko ya zagi wata kirista to kaga shi wannan arne in ya fito sai ya zagi wannan dan social media din ko idan wannan dan social media ya zagar musu yar uwarsu kirista to kai ma sai ka zo sai ka sa tunda competition ne kuke yi na ashar kuna gasa ne na zagi da ashar shikenan ya zagi wata mata kai ma ka zage shi ka hada da uwarsa in ka ga dama ko ya zagi uwarka kai ma ka zo ka zagi uwarsa shikenan a matsayin ku na yan iska yan social media wannan arne wannan kuma lalataccen musulmi shikenan in ya zagi uwarka kai ma sai ka zo ka zage shi amma da wannan dalili za a zagi uwarka karya najasa da karnuka 69 suke mata barbara a dare daya uwarka karya da take bin karnuka ana barbararta a dare daya karnuka 69 a zagi wannan kaskantacciyar uwar kalalatacciya ka ce za ka zagi halitta mafi tsarki cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala don uwarka shege arne ka zagi abinda ya zaga mana uwarka ya zaga karya wacce ake wa barbara da karnuka 50 a dare daya ko sama da haka kuma sai ka ce za ka zagi halitta mafi tsarki cikin halittun Allah sai ka zagi halitta mafi tsarki cikin halittun Allah Da haka wannan ba dalili bane, kada wanda ya sake cewa wai wane ne laifin wane ne shine yaje suna zage-zage, a'a, babu wanzancen wannan zage-zage shine dalili. Wannan zage-zage ba zai taɓa zama hujja ga wannan arne ya bude baki yayin magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai muni ba. Wannan zage-zage na tsakanin su su yi a tsakanin su, amma ba zai taɓa zama dalilin ya ce zai ɗauki Ƙur'ani ya zaga ba, ya ɗauki abin nan ya kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi miyagun maganganu. Duk wannan ba zai taɓa zama hujja ba. Kada wanda ya sake faɗin wannan magana cikin al'ummar musulmi, kada wanda ya sake faɗin wannan magana, maganar banza ce, maganar wofi. To waɗannan su ne saƙonnina, kuma wannan zama ba kiran waya. In kun ga na sa lambar waya mantawa na yi, ba kiran waya kwata-kwata, ba na buƙatar kiran waya saboda raina da yake a ɓace. Ba na buƙatar kiran waya, haka iya saƙona kenan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.